أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو بيو قوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو بيو دا تدبو دا ريهود الثلاثين دا أكو ودا تيديدي دا عشرين دا بيو قوتن shida shekara ta 2012. Za mu tashi darasi na 93 a cikin karatunmu na muwaffata Imam Malik, shi ne babu ma ja'a fi khurujin nisa'i ila al-masajid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babu ma ja'a fi khurujin nisa'i ila al-masajid. Hadatha Yahya an Malik annahu balaghahu an Abdullah ibn Umar أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم. باب خروج النساء إلى المساجد. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. باب أبن ديزو a cikin sunna da ayyukan sahabbai na fitar mata ya zuwa ga masallatai, ilal masajid, ya zuwa ga masallatai. Imam Malik ya kulla wannan babin bayan bayani akan wato hukuncin matsayin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ambaton rauda. Sai ya biyar da shi da khurujin nisa'i ilal masajid, domin tambayar da za ta zo shi ne cewa to wannan falala da take ta cikin masallaci ne zai faru ga mata. Mata ma za su iya zuwa don su samu wannan falala, don da falala ce ta rataya da zuwa ga masallaci. To idan ya zamanto cewar ta takaita a kan maza babu mata, zai zamanto su rasa falala mai yawa. To shi ne ya dace Imam Malik ya kawo wannan hadisin a bayan bayanin falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Ubaydullah ya rawaito hadisi, ya ce haddathani Yahya an Malikin annahu balagahu an Abdullah ibn Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima' Allah masajid Allah. Ubaydullah ya ce Yahya ya karanta min hadisi daga Malik, annahu balagahu, cewa riwaya ta riske shi, bai ambaci isnadinsa ba. An Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi bin Umar, annahu qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allahi masajid Allah, kada ku hana bayin Allah mata ga masallatan Allah, kada ku hana su zuwa masallatan Allah. Wannan hadisi hukuncinsa al-balagh ne, tunda bai ambaci isnadi ba. Me hukuncinsa wajen malaman hadisi? Hadisi da ya zamanto ba ambatan masa isnadi ba, aka ambace shi balagan, yana daga cikin jinsi na hadisi mai rauni. Amma Imam Malik bai ambaci isnadin ba ne ikhtisaran, dan takaitawa, saboda hadisin mashhuri ne. Malik ya ruwaito shi, hadisin mashhuri ne daga malamin Malik az-Zuhri, daga Abdullahi ibn Umar, kamar yadda ya zo a cikin sahih Muslim. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi daga riwayar Zuhri, daga Salim, daga Abdullahi ibn Umar, kuma ya rawaito shi da riwayar Nafi daga Abdullahi ibn Umar. Saboda haka hadisi ne marfu'i, musnadi, ingantacce. Gashi Imam Malik, Imam Muslim ya fitar da shi, yace la tamna'u, wannan hani ne, kada ku hana ima Allah bayin Allah. Bai ce la tamna'u nisa'a ba, domin ya yari ga kan cewa wannan sifar ta su ta bauta na Allah shine ya hana su. Su ma suna da rabo a cikin abinda bayin Allah suke yi maza. Sai ce kada ku hana bayin Allah mata zuwa ga masallatan Allah. An ambace shi masallatai ya hada jam'i, dukkan wani masallaci kenan. Saboda haka ba tun daga masajidul hadda masajidul haram, hadda kuma sauran masallatai na unguwa, na gari, dukkanin su sun shiga cikin wannan, wato kada ku hana su. To a cikin wannan ya nuna kan cewa kenan, wato inda ba don wannan hanin ba, miji yana da ikon ya hana matarsa. Daga nan ne ake nuna cewa miji yana da ikon ya hana matarsa fita, tun daga shi an ce kada ya hana ta ta je masallaci. Wato in ya hana ta ta je wani waje yana da iko, zai iya hana ta ta je masallaci inda ba don wannan hadisin ba, wanda ya nuna kan cewa maza suna da iko akan mata kenan. Kuma haka yake, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza masu iko ne, su ne masu tsayuwa akan mata. Baji yace fihi dalilun ala anna lizawji man'uhunna min zalik wa an la khuruja lahunna illa bi idnihi, cewa a cikin wannan akwai dalili cewa miji yana da haƙƙin ya hana matarsa zuwa ga masallaci, kuma ba za su fita ba, babu haƙƙin fita a gare su illa bi idnihi, sai da izinin sa. Walaw lam yakun lirajuli man'ul mar'ati min zalika la khutiba an-nisa'u bil khuruj, da a ce miji ba shi da haƙƙin ya hana matarsa zuwa, da matan aka ce, da matan za a yi khitabi a ce la tamna'u anfusakunna masajidallah, kada ku hana kanku zuwa masallaci. Walam yukhatab ar-rijal bil man'i, da ba khitabin ba an fuskanci maza da shi bane, kama khutiba an-nisa'u bis sala, kamar yanda aka ce wa mata su sallah. Walam yukhatab ar-rijal bi an la yamna'uhunna minha, wajen sallah kaga sai aka ce fi sallah, ba a ce wa maza kada ku hana su ba, dan an nuna kan cewa maza namiji ba shi da haƙƙin ya hana matarsa sallah, sai da su kawai aka ce fi sallah. Amma nan saboda yana da haƙƙin ya hana ta zuwa masallaci, sai aka fuskance su da khitabi, aka ce kada ku hana su zuwa masallaci, wanda ya nuna kan cewa suna da haƙƙi. Wa fil mabsut min riwayat ibn al-Qasim, a cikin al-mabsut, cikin dafan mazhaban Malik, da riwayar ibn al-Qasim an Malik, la yumna'u an-nisa'u al-khuruj ila al-masajid, ba a hana mata fita zuwa masallaci. Wannan mutlaqan ne, ba a yi tafsilin wajen matan ba, kowace irin mace ce, sawa'un tsohuwa ko yarinya ko budurwa. Sai dai Malik yana cewa a mace wadda take tsohuwa, wadda yake bata fatan mutane su zo suna neman ta da aure, ita babu laifi ce ta zuwa masallaci, duk da yake yana cewa kada ta rinka la uhibbu lahunna kathratu tirdat, bana so musu zai zamanto suna yawan zuwa masallaci din. Amma wadda take kuwa da sauran yarintarta da kuma za ta iya janyo hankalin mutane, ita wannan, sai Malik ya ce babu laifi ta je almarratu ba'da almarra, yau in ta je wani lokaci ma ta sake zuwa, amma ba ta ce duk sallah sai ta je ba. To a cikin wannan hadisi akwai masail, wannan ya nuna cewar mata suna da haƙƙin, mata shaqa'iqur rijal, kamar yadda hadisi ya nuna, an-nisa'u shaqa'iqur rijal, mata ƴan uwan maza ne, saboda haka abubuwan da suke samu, maza suke samu na falala, su ma mata suna samu, sai dai abinda Allah ya raba su, ya fifita waɗansu da waɗansu, kamar yawan zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya fifita mata maza akan mata. Shi yasa suka zo suka kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa maza duk sun kwashe alkhairi, suna fita jihadi, kuma suna yawan zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ba sa samun wannan. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasab was'alullaha min fadli. Kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashi na falala, mata su rinka cewa ina ma mu da maza ne. Abinda mata suka samu, maza suna da abin da rabo akan abinda suka yi tsururi na ayyuka, mata ma suna da rabo na abinda suka yi tsururi na ayyuka. Ku roƙi Allah daga falalarsa, wato abinda ya zama to kan cewa ya fi ƙarfinku ba ku samu ba, to sai ku roƙi Allah daga cikin falalarsa sai ya ba ku. To in banda abubuwa da waɗansu, akwai abubuwa wanda suke maza sun keɓanta da shi, suka samu fifiko akan mata, to waɗannan, amma in banda waɗannan sauran abubuwa, mata suna musharaka da maza a cikin ayyukan falala, wanda daga ciki akwai na masallaci. To sai dai a riwayar wannan hadisi ya zo da ziyada kamar yadda yake a cikin kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud wa buyutuhunna khairun lahunna gidajensu ya fi musu alkhairi wato duk da kada kwana su fita masallaci amma su salla a gida yafi a wata riwayar kuma a cikin sunan Abi Dawud wal yakhrujna tatilat in sun tashi fita su fita ba tare da sun shafa turare ba wal yakhrujna tatilat to wannan ya nuna mana kunga akwai kaida ta shari'a da take cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara a cikin wannan fitar mata zuwa ga masallaci akwai mafsada akwai kuma maslaha ko kuwa duk maslaha ce ba mafsada ko kuma duk mafsada ce ba maslaha me take mafsadar jan hankali fitina za su iya sabbaba fitina ga mutane mata za su iya sabbaba fitina ga maza ko ba haka ba akwai maslaha ne maslahar su samu alkhairin da ke cikin zuwa masallaci to kuma ka'idar shari'a shine cewa kawar da barna shi ake kaddamarwa bisa kawo gyara to me yasa a nan wajen sai aka yi umarni da su fita tare da cewa akwai wannan mafsada ba kamata ya ce ai dar'ul mafasid ba maimakon ai jalbul masalih maimakon a kawo musu amfani da za su samu na alkhairin sallah a masallaci ba a kawar da barnar da za ta samu ba shine ya zamanto aula ba to me yasa a nan aka saba wannan ka'idar me yasa aka saba ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih an saba ka'idar a nan wajen na'am ahsan saboda mafsadar an yi maganin wannan mafsadar wannan barnar da ake gudu an yi maganin ta shine aka ce na farko su fita tafila ba tare da sun shafa turare ba don shafa turare shine wanda zai sa in sun zo wucewa a jikin turaren su a juya a kalle su daga kallo shikenan kuma sai a ce bari a yi magana daga magana sai kuma abu ya kai ya zuwa ga abinda zai kai ya zuwa ga saban Allah da samun fitina sai aka ce kada su shafa turare fi ma'ana shafa turare duk wani abin da yake zai ja hankali kamar wundaye irin abin nan da ake sawa a kafa wanda a da ba jamfarta ba kacau-kacau kamar kacau-kacau yake a warwaran kafa kacau-kacau zuma hukaci ne zai sa kacau-kacau kuma hukaci ya amma da haka suke sanya irin wannan wundaye din don suna tafiya yana dan kara sai janyo hankali a kalle su to yanzu kamar yanzu ya takalmin coge kamar takalmin coge yana tafiya kwas-kwas-kwas din da kaji kwas-kwas-kwas ka san mace ce sai ka juya ka kalla to kaga fitina ta faru to yana daga cikin ma'anar wal yakhrujna tatilat su fita ba tare da sun shafa turare ba su fita ba sun yi wani abu wanda yake zai janyo hankali ya zuwa ga kansu ba na daga wato kayan ado da kayan da zai sa a gane su abu na biyu da zai iya kawo barna a cikin fitarsu shine cakuɗuwarsu da maza shi kuma wannan aka yi maganinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lakunna qari'at at-tariq alaykunna bihafati at-tariq ba haƙƙinku bane ku hawo tsakiyar hanya ku zamanto a gefen hanya saboda haka sai kaga mata in suna tafiya suna raɓar garu kusa da kusa har kaga tsakuwar garu tana kama mayafinsu saboda isa matuƙa wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto a gefe suna ɗaya daga cikin abin da zai iya kawo su suna cakuɗuwa a tafi garin cakuɗuwa a taɓa wannan ko kuma ana tafiya saboda kusa da juna ake a yi magana to sai aka ce su zamanto a can gefen hanya to kun ga abubuwan na illa da za su kawo fitina abubuwa na mafsadar da ake jin tsoro an yi maganin su to da ya zamanto an yi maganin su sai ya zamanto kenan yanzu kamar wato maslahar ita ce tsagoranta ta yi saura sai aka yi umarni da ita dan haka ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jaddil masalih muqayyada ce da idan shari'a bata zo da abin da zai kawar da wannan mafsadar ba, in ta zo da abin da zai kawar da wannan mafsadar to sai ya zamanto yanzu ba za a ce za a kaddamar da kawar da mafsada akan kawo maslaha ba, saboda mafsadar a nan wajen ta zamanto kuma kan cewar an dauki matakan da zai zamanto an yi maganin ta. Ina fata an fahimci wannan ko? To wannan yana daya daga cikin abin da yasa ne wannan bayanin, saboda mun rinka kula da wato maqasid ash-shari'a, yanda manufar shari'a take, a yanda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa. Shari'a din nan shari'a ce mai cike da hikima, kuma ta haka zaka sani dan ka rinka auna, dan ka rinka fahimtar nusus na shari'a, kuma ka sani zaka rinka ta'amuli da nusus. Kada ka ga nassi guda daya ya zamanto kan cewa ka rusa abubuwa masu yawa, ka rinka tani, ka rinka duba yanda a cikin shi, yanda mu'amala, yanda wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka maganganunsa duk su ne suke tabbatar da suke bayyana asrar na shari'a da maqasid, manufa ta shari'a a wajen yin hukunce-hukunce. Sannan da ya zamanto akwai bambanci tsakanin zuwan mata masallaci da zuwan maza masallaci dangame da matsayin kowanne daga cikinsu, me matsayin maza su je masallaci? Wajibi ko kuma sunna mu'akkada. Mata fa me matsayinsa? Ba wajibi ba ne? Me dalili cewa ba wajibi ba ne? Me dalili cewa ba kamar na maza ba ne? Wa buyutuhunna khairun lahunna, shine dalili. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallarsu a gida tafi musu alkhairi. Saboda kun ga zuwan su masallaci din falala ne kenan, ba wajibi ba ne. Sallah a gida tafi ya zama to mustahabi. To menene hikimar shari'a da yasa aka mayar da zuwan mata masallaci mustahabi amma na maza kuma ya zama to wajibi ko kuma sunna muakkada? Me yasa su mata su ba a ce su zamanto su ma sunna muakkada ko wajibi wajen zuwa masallaci ba? Na'am, saboda to an yi maganin fitinar da wa'annan abubuwan da aka fada, duk da an yi maganin fitinar aka ce wa buyutuhunna khairun lahunna. Ba duka suke yi ba, to lokacin da suke yi din, lokacin da suke yi din ma an ce ba dole ne sai sun zo ba, kamar yadda aka ce ma maza. Saboda kamata a ce su ma zuwan su masallaci kamar na maza ne kenan. Yo ai kula da sha'anin al'umma kamar yadda maza suke kula da sha'anin al'umma, haka mata, mata suna fita jihadi tare da maza, sha'anin al'umma ne, suna fita sallar idi, sha'airun lahi ne. Na'am, to an yi maganin yadda fitina za ta yi. An ce haɗuwar ga yadda ai indai da gudun fitina, ka'idar shari'a idan akwai barna in ba ta yi maganin ta ba za ta yi umarni da barna ba, in akwai wannan fitinar, in an san akwai wannan fitinar za a toshe ta. An toshe ta ta hanyar wa'annan umarnin da kuma tsoron Allah da aka bar mutane a cikin zuciyarsu su yi magani da wannan. Na'am, magana ka ta ɗanyi kusa da wannan. Hikimar wallahu a'lam shine cewa idan mace ya zamanto kan cewa za ta rinka fita masallaci sau biyar a rana, kamar yadda namiji zai rinka fita masallaci sau biyar a rana, haƙƙin da Allah ya ɗora mata na ri'aya, na kula da gidan mijinta, wanda yake wannan haƙƙin ɗan adam ne, kuma Allah ta'ala shi da yake haƙƙinsa shi na falala ne, sai ya haƙura da haƙƙinsa, amma haƙƙin mutane sai ya cika musu. To akwai haƙƙin mijinta na kula da gidansa da kula da tarbiyyar yaransa, wanda in aka ce sai ta rinka fita sau biyar a masallaci, sai ta fita ta bar yaran a gida, ko ta fita ta ɗora musu abinci kafin su dawo, abincin ya ƙone. to shari'a ta kula da wannan shi yasa ba a lizumta mata fita ba saboda sauran wajibai da aka dora mata na gida wanda idan tace za ta idan aka sanya fitar ta zuwa ga masallaci kamar fitan maza ne wannan wajibai za su tozarta ko ba a so waɗannan haƙoƙi su tozarta saboda muhimmancin kula da gida da muhimmancin tsayar da gida wanda yake shine ginshiken gina al'umma saboda ka shari'a sai ta dubi wannan aka ce mata ma kai ta zauna a gida din ma ya fi bisa ta je masallacin an fahimta wannan shine hikimar da yasa fitar mata zuwa ga masallaci ta zamanto daban da fitar maza ko da kuma masallaci kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam ne don akwai gadiyar wannan a ummu humayd as-sa'idiyya kamar yadda yazo a cikin musnad al-imam ahmad annaha ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inni uhibbu as-salata ma'ak ni dai ina son sallah tare da kai qala qad alimtu na sani wa salatuki fi baytik sallaki a gidanki a cikin dakinki khairun min salatiki fi hujratik yafi miki sallah a cikin farfajiyar gidanki wa salatuki fi hujratik sallaki a bangarenki al-hujra shine wato bangaren gida wanda yake da daki kuryar daki da kuma dan dan farfajiya haka da aka yi wa salatuki fi hujratik sallaki a cikin farfajiya a cikin gidanki khairun min salatiki fi darik yafi sallah a cikin gidan unguwarku wa salatuki fi darik sallaki a gidan unguwarku gidan dangi khairun min salatiki fi masjidi qaumi yafi miki alkhairi bisa sallah a masallacin unguwarku wa salatuki fi masjidi qaumi sallah a masallacin unguwarku khairun min salatiki fi masjidi aljamaa yafi bisa sallah a cikin masallacin jama'a wato masallaci na gari babban masallaci ko ce ta zamanto ta fi kusa da gida sallar ta kafi kaga duk wannan akan me kwai ta da ita ta zamanto tana kusa da gida kada ta yi nesa da gida saboda me saboda kula da haƙƙin gina gida a cikin musulunci ginin gida yana da muhimmanci saboda haka wannan shine matsayin hatta aikin mace ta zauna a gida ta kula da yaranta ya fi mata amma kuma in tace za ta yi ba a hana ta ba ga wannan Furai'a bint Sinan yar uwar Abu Sa'id al-Khudri mijinta ya mutu tana cikin takaba ta fita ta je ta girbe dabinanta sai aka kai karanta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da wanda zai kula da dukiyarta sai ita yace Allah madaukakin sarki ya miki izinin ki fita don ki kula da dukiyarki tura haka ya halatta mace ta je ta nemi wato abinda za ta yi don ta nemi abin duniya ba a haramta mata ba to amma ta tsaya ta kula da yaranta shine aula ta tsaya ta kula da gidan mijinta da amanar gidan mijinta shine aula tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a cikin abin da ke cikin gidan mijinta da kuma akan ƴaƴansa kuma za a tambaye ta akan amanar da Allah ya bata to idan sallah ma an ce tayi sallah a gida zinda zai zaman tukan cewa haƙƙin mutanen gida haƙƙin amanar gida bai tuzarta a hannunta ba ina kuma ga abin da yake neman duniya ne shine ma min babu aula na'am
wa haddathani ammar annahu baraghahu an busr bin sa'id anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا
وحدثني أم مالك يحيى عبيد الله يتي يحيى يا كرنتا من حديثي دجا مالك أنه بلغه شما ونن دي بلاغني شوى رواية تابت كيشي أم بصر بن سعيد دجا بصر بن سعيد تابعيني با صحابي با أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shahidat ihda kunna salatul isha salata masanna tiba idan ɗaya daga cikin ku ko mata ta halarci sallar isha ta zo halartar sallar isha salata masanna tiban to kada ta kuskura ta shafa turare wannan hadisin mursal ne kuma balagh ne tunda busr ibn sa'id tabi'i ne ba sahabi ba kuma malik bai riski busr ibn sa'id ba amma hadisi ne wanda yake a mausuli an ruwaito shi a cikin sahih muslim da sunan nasa'i daga da riwayoyi masu yawa daga Abdullahi ibn Wahab an Makhramah ibn Bukair an abihi an Busri ibn Sa'id an Zainab as-Saqafiyya imra'atu Abdullahi ibn Mas'ud. Wannan hadisin ya tike da Zainab as-Saqafiyya matar Abdullahi ibn Mas'ud, ita ce ta ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata, idan ɗaya daga cikin ku ta zo halartar sallar isha kada ta shafa turare. Me yasa aka keɓance da sallar isha? Wani ya keɓance da sallar isha ne kawai aka ce kada ta shafa turare, ko ka duk kowace sallah ce? Kowace sallah ce, saboda hadisin da ya gabata wal yakhrujna tafilat. To me fa'idar ambaton sallar isha? Na'am? Na'am? Akwai duhu za a ji kanshi, to ai ko babu duhu inda za a ji kanshi yin illar tana nan. Duhu ba shi da ma'ana wa nan, wasu ne tsardi. Saboda haka in ba duhu za ka iya safa turare. Duk wannan abin da kuke faɗa yana ƙayyade da yana nuna kan cewar in dai kun ce shi ne illar, to ma'ana kenan idan babu duhu za ta iya shafa turare. Na'am. In babu aula a sauran sallah. Eh to. Na'am. Lokacin ya fi ananin. To ai ko da to kenan in babu in ba a lokacin ba za ta iya safa turaren? Amma a lokacin ya fi tsanani. To Allahu a'lam bar dai. Na'am. Yawwa ahsanta, wannan shi ne saboda bisa al'ada da daddare suke shafa turare. Da daddare suke shafa turare don lokacin ne mazansu suke zuwa su kusance su. Suna shafa turare saboda saboda mijinsu ya zo ya same su gida, jiki na kanshi, gida na kanshi. To sai aka ce to in har za su je sallar isha kada su yi wannan shafa turaren. In har za su fita zuwa sallah to kada su yi wannan shafa turaren. Don al'adarsu ne, al'adar matan Larabawa ne, da daddare suke shafa turare. Daga dare ya yi sai su shafa turare. Kun gani ba irin matan mu kazamai ba. An yi aikin gida, jiki duk na wari. An yi da hayaki sai kawai a je a kwanta haka, mutum ya zo ya ji wari ta nan wari ta can, saboda haka a yi ta saki. Abinda za a ke ta saki kenan sai ka ji mutum ya tsani matarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya dawo daga tafiya kada ya zo gida da daddare, ya tsaya ya kwana sai da safe ya zo. Haka sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo gida da daddare. Yace saboda mace ya zamanto kancewa ta gyara jikinta kafin zuwan mijinta, amma in ya zo mata cikin dare ba gatatan sai ya zo ya same ta a cikin hali wanda wani lokaci wanda zai sanya shi ya tsane ta, kafin kuma shedan yana nan sai da ƙara sanya tsana. Yace yanzu da wata ce ma da wata ce da irin ƴan bokon nan ma na aura, da watakila ba za ta yi min irin wannan ba. Shi yasa aka ce kada ku rinƙa auren. Shi kenan sai ya ɗauki tsana ya maka matarsa, kuma ya ce wai saboda ba ta yi boko ba ne. Idan kuma ta zo kuma ‘yar bokon ta yi masa wata tsiyar, shi ma ya sake kawo wani. Shaidan, saboda shaidan yana nan yana aiki. To irin waɗannan hanyoyi dai shari'a tana toshe su, kuma yana daga cikin hikimar shari'a. Umarniya na irshad. Shine idan mutum ya waya shi kenan. Ai illar, ai an ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar likai tastahidda al-maghiba wa tamtashit al-sha'ifa. Domin wanda mijinta baya nan ya zamanto kanta ta gyara jikinta, kuma wanda zake kanta ya zamanto wato a ya mutsatse ya zamanto ta tajage ta gyara kai, wato dai kamar mace ta gitso mu a wajen mu. In yayi waya ya faɗa, kaga idan ya zamanto kancewa abin nan a kitsan nan ya tsufa, sai ta sake tsaye, sai ta tsefa kan sai wani kitsan ko ta gyara kan. An faɗi illa, to kaga in za a yi da waya, kaga shi kenan. In za ka faɗa da waya, ka iya zuwa da daddare abinka. Na'am.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب انها كانت تستأذن عمر بن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها.
وحدثني عن مالك يا كرنت من حديثي دغ مالك ان يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد الانصاري عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل دغ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب ما تر عمر بن الخطاب انها كانت تستأذن عمر بن الخطاب cewa ta kasance tana neman izinin Umar ibn al-Khattab ila al-masjid domin ta tafi masallaci wanda ya nuna abinda mata take yi ba ta fita sai da izinin mazan su hatta masallaci ma sai ta nemi izini fa yaskut sai shuru fa taqul sai ta ce wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani wallahi ni kuma zan fita sai dai in ka hana ni fala yamna'uha shi kuma baya hana ta baya so shi sai yake shuru amma ba zai iya hana ta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya hana ta amma baya so saboda kishi ita Atika yar kanwar Sa'id ibn Zaid ce Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashirina bil janna ta daga cikin al-muhajirat matar Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq ce kyakkyawa ce tana daga cikin kyawawan mata Abu Bakar sai ya ce ma Abdullah ɗansa ya sake ta saboda yanda yake da tsananin santa baya fita ta hana shi zuwa ta hana shi fita yaki da ake zuwa baya iya tafiya magazuwa saboda santa da yake sai na Abu Bakar sai ya ce ya sake ta ya kisa ka bai sake ta ba to sai ya masa rantsuwa cewa lallai ya sake ta umarni ba yadda za a iya saba sai ya sake ta da ya sake ta ya rinka bakin ciki har yana yin waƙe na bakin ciki saboda rabuwa da ita sai na Abu Bakar ya tausaya masa ya ce to shikenan ya dawo da ita ya dawo da kayansa shine ya aure ta bayan ta mutu sai abin nan bayan ta mutu sai Zaid ibn al-Khattab ya aure ta an ce saboda tsananin santa da yake yi sai da ya ware mata wata dukiya ne yawa cikin kudinsa ya ce ya bata wannan kudi da sharadi in ya mutu kada ta yi aure saboda tsananin so da kishi ya bata kudi masu yawa ya ce kada ta yi aure ta karba ta yadda sai sayyidina Umar bayan mutuwarsa sayyidina Umar ya ce mata bai halatta ki haramta ma kanki abinda Allah ya halatta miki ba ki ce ba za ki yi aure ba kin haramta ma kanki aure Allah kuma ya halatta aure a gare ki gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi rantsuwa akan wani abu sai ya ga abin da ya fi alkhairi a wajen Allah ya kafara ga rantsuwarsa yace saboda haka ki mayar masa da ƴan uwansa dukiya ki mayar wa da magagansa dukiyarsa sannan ki je ki aure saboda haka tayi haka ta je tayi aure sayyidina Umar ya aure ta bayan ɗan uwansa Zaid ibn al-Khattab shi ma yayi shahada a lokacin yakin Yamama sai ya aure ta bayan mutuwar dan uwansa sannan bayan mutuwar sayyidina Umar Zubair ibn al-Awwam ya aure ta sannan bayan mutuwar Zubair sayyidina Ali ya zo ya neme ta da aure ta ce a'a ni dai ina son ka rayu wato duk wanda ya aure ni mutuwa yake ya ce kada kai ma a kashe ka duk wanda ta aura a kashe shi ake shi Abdullahi ibn Abi Bakr as-Siddiq kibiya ce ta zo ta same shi a lokacin yakin Ta'if ta kashe shi Zaid ibn al-Khattab a lokacin yakin Yamama da aka yaki da Musailima sayyidina Umar kuma wannan ba majusan ya kashe shi Zubair ibn al-Awwam a wajen yakin Jamal aka kashe shi saboda ta ce inni adunnu bika an tuqtal ina ƙoranka da kai ma kada a kashe ka saboda haka bai Zubair saboda shi ma yana da kishi yana santa lokacin da ya aure ta tace a ita ma tace to ba zai hana ta zuwa masallaci ba yace eh to shine sai wata ran ta tafi masallaci sallar isha sai ya biyo yazo ya taba bayan ta tana cikin tafiya ya taba bayan ta ta dawo gida sai hanki tace masa ai ba ta fake zuwa masallaci ba gari duniya ta baci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta baci sai shiru yayi shiru nan ku shine dan saboda baya san take fita baya san take fita ka san dabi'ar dabi'ar maza dake in banda haka kaga mutun yana kishin wai matarsa bayan shi har ya ware mata kudi dan Allah kada ta yi aure bayan ya mutu kishi ne ita dama da sayyidina Umar yazo auren ta sai da ta sa masa sharadi cewa ba zai dake ta ba ba zai hana ta haƙƙi ba ba kuma zai hana ta fita zuwa masallaci ba yace ya yarda to wannan ya nuna mana abinda mata suke akan wannan zamani na kokarin zuwa masallaci da kuma yanda sahabbai maza suka fahimci umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam na kada su hana su ba sa hana su na'am
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم
وحدثني عن مالك يحيى كرنت من حديثي دغ مالك ان يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد الانصاري عن امره بنت عبد الرحمن دغ امره بنت عبد الرحمن امره بنت عبد الرحمن الانصاريه ودت تاسو ا داكن عائشه فقيها مالما تي مثلا فقيه كما مثلا حديثي دغ تشين ودان ده سكر ينو ا هنن عائشه سكر كونكدي علمي دغ وجنتا عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم دغ عائشه ماتر النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شيوا تجي لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد دام زمان الله صلى الله عليه وسلم يا رزكي أبن ما تاسك يا رزكي أبن ما تاسك سراء سكتري دا يا هنا سزوى مثلا كي كما منعه نساء بني إسرائيل كما إن دعاك هنا ما تم بني إسرائيل ما تم بني إسرائيل أن هنا سزوى مثلا كي باسا زوى وجنبه حاليا زوى باسا زوى قال يحيى بن سعيد sai yahya ibn sa'id yace fa qultu li amra sai yace ma amra aw muni anisa bani isra'il al masajid ashe yanzu an hana matan bani isra'il zuwa masallatai qalat na'am tace eh an hana su wannan ishara ne daga wannan fahimta ce ta Aisha tana ganin kan cewar illar da yasa aka halata wa mata zuwa masallaci dan suna kula da ka'idodin hishma wato kula da tsare kansu daga abin da yake zai zamanto na fitina to da zamani ya soma canzawa mata suka rinka wato suka kirkiri suka tsiri abubuwa waɗanda suke ba su da asali a waɗanda suke sun saba tarbiyar addini ce take inkarin wannan hali nasu na fita masallaci take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski wannan da ya hana su zuwa masallaci to waɗansu malamai suna cewa wannan yana nuna kan cewa kamar ita Aisha tana ganin kan cewa a hana su din kenan saboda tana ganin illar shine idan za su iya kula da wannan ka'idodi kuma wanda da in ba su kula da wannan ka'idodi din ba na tsare kai to ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam nan shi ma da ya hana shi to saboda haka sai ba za yanzu a iya cewa kenan sunna ita ce a hana mata zuwa masallaci saboda illar da yasa aka haramta musu yanzu wannan illar sun ki wato illar da zata sa a haramta musu yayin da ya zamanto babu ita a farkon zamani idan ta zo sai a haramta musu za a iya yin hukunci a haka shari'a ta kare daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya san abin da mata za su fara Allah ya san abin da za su kintsiro na barna din su rinka yi da wannan illar zata sa a hana su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zai nuna kan cewa za a hana su idan irin wannan ta faru. Amma ganin kanta bai faɗa ba, ya nuna kanta abu ne wanda yake yana nan hukuncin akan mata ya halatta su je sai dai su tsara kansu. Tunda fita ce ta ibada, in sun fita sun watsar da ladan su to su suka ji. Amma ba za a hana ba, saboda akwai wanda yake za su fita din domin neman ladan kuma su kiyaye ka'idar shari'a. To ba za a hana su amfana da wannan alkhairin ba, saboda tsoron cewa za a samu waɗansu ɓata gari da za su zama tokan cewa ba za su kiyaye wannan ka'idar ba. Shi yasa sai ba a hana su din ba. Domin kuma da abin da suka ƙirƙiro zai sa a hana su zuwa masallaci, da abin da ya cancanta a hana su zuwa ma shi ne kasuwanni, amma ba a hana su ba a cikin shari'a. Ba a hana su zuwa kasuwanni ba, sai dai kawai ka'idar fitan mata ya zamanto kancewar an kula da ka'idar shari'a na musamman rashin shafa turare, saboda shi turare a cikin al'ada yana motsa sha'awa. Idan mace ta wuce da turare aka ji ƙanshinsa shikenan, sai ka ga shiɗan shikenan, sai zuciyar mutum ta sawwala masa, ya ta sawwala masa abin yanda yake zai samu a abin ya nemi wannan matar. To shi yasa aka haramta, to kaga in ta sa turare kamar wato tana janyo hankalin mutane ga kanta kenan, ko wannan shine fitina din, shine fitina din ta fitini waɗansu. Na'am. A abin da yasa aka kira su iman Allah ba a ce annisa ba, don a nuna kan cewa kamar yadda maza suke bayan Allah suna neman falalar Allah, haka suwa mata suke bayan Allah suna neman falalar Allah. Shi yasa ba a kawo sifar unusa ba a ce mata ko makamantan wannan, sai aka kawo sifar su ta bayan Allah. Kamar yadda kuma kuke bayan maza suke bayan Allah suke neman alkhairin Allah, to suma mata bayan Allah ne suna neman alkhairin Allah.
كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن هزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن هزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
كتاب القرآن وأن بياني نهدي تدرك ذو أكرم شأن القرآن. Bayan an gama da abin da ya danganci sallah, sai kuma ya kawo wannan a cikin waɗansu nuskohin akwai kitabul Qur'an, a cikin wata nuskar kuma babu, kawai sai aka ya tafi zuwa ga al'amru bil wudu'i liman massal Qur'an, shine babi na farko a wannan kitab din, wanda kuma ba a sanya kitab ba ci gaba ne da wani babi daban, amma wannan shine jerin gwanon abwab da suka zo kan abin da ya danganci alqur'ani na hukunce-hukunce. Na farko shine al'amru bil wudu'i liman massal Qur'an, umarni kan ayi alwal mutum kan yin al'umarni da yin alwala ga wanda zai taba alqur'ani, wato umarni ga cewa wanda zai taba alqur'ani yayi alwala. Wa haddathani yahya an malik, ubaydullah yace yahya ya karanta min hadisi daga malik an abdullah ibn abi bakr ibn hazm, daga abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm, sunansa kenan cikakke. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم أتكن لتافن دمان زن الله صلى الله عليه وسلم أتكن وثيقة صلى الله عليه وسلم يربو تام أمر بن حزم كاكن سكينا تتبع كننسا تند عبد الله دم أبو بكر ني دم محمد شيني كاكنسا أمر بن حزم شيني تتبع كننسا وتو لتافن دا أنب صلى الله عليه وسلم يربو تام تتبع كننسا شيني أمر بن حزم شو قبان متانا يمن daga Yemen yake. Allah da ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam, da zai tafi sai ya rubuta masa littafi wanda yake a cikin sa akwai bayanin sadaka da diyya da waɗansu hukunce-hukunce na musulunci, daga ciki har da wannan Allah ya massa alqur'ana illa tahir, cewar kada wani mutum ya taba alqur'ani sai mai tsarki, kada wani ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki. Wannan hadisi ya zo ne kun ga mursal ne, shi Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm tabi'i ne, kuma yayi riwaya ne daga littafi, littafin nan bai je ya karanta shi daga wajen mahaifinsa ba, balantana ya zamanto an samu riwayar hadisi da ya ji daga wajen mahaifinsa, shi kuma mahaifinsa ya ji daga wajen kakansa Amr ibn Hazm. Kawai yin littafi ne, wijada ne, ya samu littafi. Don haka malamai suka yi ta tantama akan ingancin wannan hadis din. Waɗansu malamai sun tafi akan rashin ingancinsa. Amma Ibn Abdul Barr yake cewa wannan hadisin bai kamata ma a rinƙa duban isnadi a kansa ba. Tunda abu ne wanda yake littafi rubutu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya sa a kai, kuma ya shahara. Kuma yanzu Amr ibn Hazm shi aka rubuta ma wasiƙan nan, mutanen gidansa a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa, bai kamata a ce sun haddace kowane harafi ba na cikinta? Wasiƙar da suka gada daga wanda Annabi ya rubuta ma kakansu. Yanzu ko kai ne ka duba ka sa kanka a wannan matsayin, kan cewa kakanka ne, baban kakanka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma wasiƙa, a gidan za a yi wasa da wannan wasiƙar? Wasiƙa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa wannan ya sanya malamai ba su wata wajen karɓan abin da ke cikin wannan hadisi. Daga cikin wanda suka inganta shi akwai Imam Ahmad ibn Hanbal. Ibn Abdul Barr shi ne ya ce ba a buƙatar isnadi domin wannan, saboda shuhurar da wannan wasiƙa ta yi. Saboda haka dai wannan hadisi ingantacce ne, kuma shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani ma ya inganta shi. La yamassa al-Qur'ana illa tahir, kada wani ya taɓa al-Qur'ani sai ne tsarki. To sai malamai suka yi saɓani suka ce to me ake nufi da tahir? Waɗansu sai suka ce abinda ake nufi da tahir mumini, tunda al-mu'min la yanjus, kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najas, saboda haka wanda ba mushriki ba shine mumini, shine tahir. Saboda haka suka ce abinda ake nufi musulmi shine kadai zai taɓa al-Qur'ani, amma ba ana nufin mai alwala ba. Saboda haka in ba ka da alwala za ka iya taɓa al-Qur'ani, in dai kai musulmi ne. Wanda aka hana ya taɓa al-Qur'ani shine kafiri, wanda yake shine najasa. Amma wannan fahimtar ingantacciya ce. A cikin shari'a idan aka ce wani fulanun tahir, wace irin tsahara ake nufi? Tsaharar imani ake nufi ko ko tsahara wadda shari'a ta ce ita ce tsahara? At-taharatu shar'iyya, tsahara ta shar'iyya, tsahara ta shari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatatahhar, aw tarwa hatta yatawadda. Kaga indai ake magana tsahara aka ce wani yana da tsarki, tsarkin da ake nufi tsarki na shari'a shine tsahara da za ta halatta ma mutum yayi ibada da aka shaɗa tsahara gare ta. Taharatul hadath da taharatul khabar, alhadathul akbar wal hadathul asghar. Saboda ake ce tsahara, daga wannan shine sahihi. In aka ce la yamassal qur'ana illa tahir, kada wani taba alqur'ani sai mai tsarki, ana nufin tsarki daga duk abin da dukkan wani kari, ko babban kari shine zama to kana da tsarki daga janaba, ko karamin kari shine zama to kana da tsarki daga abin da zai warware alwala, kana da alwala kenan. Wannan shine sahihiyar fassara, saboda ka'ida ce ta shari'a idan ana wato alhaqiqa ita ke kaddamarwa akan almajaz. Ita kanta haƙiƙa ɗin hawa-hawa ce, akwai alhaƙiƙatu shar'iyya, akwai alhaƙiƙatu lugawiyya. Haƙiƙar shar'iyya shine abin da yake kalma ce wanda yake tana da ma'ana a cikin shari'a. Haƙiƙatu lugawiyya kalma ce wanda yake tana da ma'ana a cikin lugar Larabci. Yanzu idan aka ce ko karanta a cikin hadisi an ce sallu ala fahibikum, ku yi salati ga ɗan uwanku, me za ni masa? Addu'a. Ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum, suka tashi suka yi masa sallar jana'iza, ba addu'a suka yi masa ba. Saboda haƙiƙar shari'a ita ce kaddamarwa akan haƙiƙar lugawiyya. Inda ba na ga sai kawai ce za ta yi masa sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qumu fali usalli lakum, yace masu Anas ibn Malik bayan ya ci abinci a gidansu, ku tashi ne sallah a gare ku. Da suka tashi ne suka yi sau suka yi suka yi sallah ko amma asalin ma'anar sallah ne ma'anar ta ba addu'a ba ai da sai sun yi kici to muna jira ai wannan addu'a dole yana ne cewa al-haqiqa shar'iyya muqaddama ala al-haqiqa lugawiyya ita ake kaddamarwa saboda haka idan a cikin lafazin shari'u yace la yamassu al-qur'ana illa tahir tahara da yake nufi tahara ta shari'a ba tahara ta luga ba to daga wannan ne malamai wanda yake kuma shine matabar malik suka tafi akan cewa bai halatta mutum ya taba alqur'ani ba sai idan yana da alwala to zamu ga abubuwa da suka zo akan a maganganun aha to ashe ba ina wannan riwayar yake ne najin tana gaba zamu gani yanda yawa yanda wannan sa'ad ibn abi waqqas yayin da yake karatun alqur'ani dan sa yana rike masa alqur'ani da ya fita yaje yayi da ya fita da yaga ya gyara zama yace la Allah ya taba wato al'auratsa ne yace yace a ayi da ka taba al'aurata sai ka tashi ka sake alwala wanda yake nuna sahabbai suna ganin ba a rike alqur'ani sai idan mutum yana da alwala na'am
qala malik
maliku yace
ولا يحمل احد المصحف بإلاقته
با wanda zai ba la yahmilu ahadan almushaf bi ilaqatihi ba mutun kada wani ya dauki alqur'ani bi ilaqatihi wato da abin ratayarsa shine kamar alqur'ani da yake cikin gafaka al ilaqa shine wato abin da yake markar jakar da aka sanya alqur'anin a ciki
wala ala usadin illa wa huwa tahir
ba ma zai dauke shi ba zai dauki alqur'ani akan matashi ba ala wisadatin akan wani matashi illa wa huwa tahir ba wai kawai ka dauke shi haka hannunka na taba nasa ba in ma hannunka na taba wani abin da yake dora akan sa ne ba za ka dauke shi ba sai in kana da alwala tsabanin wadansu yanzu da ake musu fatawar cewa mace in tana al'ada za ta iya sanya safar hannu ta ba alqur'ani ai ba ta taba shi da fatar jikinta ba a wajen malik hatta ma yana kan yanzu kamar a ce yana kan wannan jakar alqur'anin ba za ta dauki jakar ba sai in kana da alwala
ولو جاز ذلك لكل في خديعتي
ولو جاز ذلك دا هكا يا هلتا دا واتو دوكان القران يا هلتا هكا لهمل في خديعته دا ادوكي شي ا cikin gafakarsa al khadi'a shine al jild alladhi yukhba'u fihi shi wato shine fatar da ake sanya alqur'anin a ciki
walam yukrah dhalik
da ba akarhanta yin haka ba
لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف
سبودا كده لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف سبودا يا زمان تو تشوا اكن هنايون واندا وان شي wannan wanda yake daukan alqur'ani akwai wani abu wanda yake yudannisu bihi almushaf zai bata mushaf da shi shine wannan rashin tsarkin nasa
ولكن انما كره ذلك لمن يحمله
واتو wannan yana ƙara yana cewa walakin inma kuriha dalika walakin inma kuriha dalika liman na'am walam yukrah dalika li an yakuna fi yadi alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf walam yukrah dalik ba akarhanta yin haka ba saboda wai akwai dauda a hannun mutumin ba wai dan akwai abin da yake zai bata mushaf din bane aka hana wannan wannan walam yukrah min dalik tana da alaka da wannan jumla ne walam yukrah dalik li an yakuna fi yadi alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf ba akarhanta daukan alqur'ani ba ga wanda bashi da alwala saboda ana ganin akwai dauda a hannunsa da zai bata wato alqur'anin da shi ba dan haka bane inda dan haka ne to da sai ya zaman tukan cewa za a iya daukan sa a cikin gafaka tunda a cikin gafaka hannun sai dai ya bata gafakar ba zai bata alqur'anin ba to yace ba wannan ne illar ba
ولكن انما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر.
دليل ده aka karhanta wannan daukan alqur'anin haka liman yahmiluhu ga wanda yake daukan su wa huwa daukan alqur'an wa huwa ghayru tahir alhali bashi da alwala ikraman lilqur'ani wa ta'ziman lahu an yi haka ne ikraman dan darajta alqur'ani wa ta'ziman lahu da girmama alqur'ani la yamassuhu illa almutahharu dan a nuna wato girman alqur'ani din wa in falaw qul innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharu kaga ce da kace innahu laqur'anun karim ishara ga cewa la yamassu illa almutahharun saboda qur'anun karim ne wato ikraman dan a darajta alqur'ani saboda haka dalilin da yasa aka ce sai mutum yana da alwala zai taba alqur'ani ba wai dan kanta an bashi da alwala hannunsa yana da wata dauda ba da zai bata mushaf din a'a dan a tsaye dan a tsare martaba da daraja alqur'ani
qala malik
maliku yace
ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-aya
mafi kyawun abinda naji akan wannan aya
la yamassuhu illa al-mutahharun
wannan aya ta suratul waqi'a la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda yake taba alqur'ani sai masu tsarki
انما هي بمنزله هذه الايه التي في عبس وتولى
ثم تصينت كمر وان wannan ayati da take cikin abasa wa tawalla
Allahu tabaaraka wa ta'ala
shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala
kalla innaha tadhkira
kalla kubar wannan magana innaha tadhkira shi alqur'ani wa azini
kaman sha'a dhakara
wanda yaso ya wa'su
fi suhufin mukarrama
yana cikin wato suhufin takaddu wadanda suke mukarrama masu daraja
marfu'atin mutahhara
madaukaka ababan tsarkakewa
ya aidi safara
a hannun mala'iku masu kai komo
kiramin barara
masu daraja managarta saboda haka ma'anar la yamassu ila almutahharun mala'iku kenan a wajen malik la yamassu ila almutahharun ba ita ce hujja ta hana ba ita ce hujja ta daukan alqur'ani da alwala ba wannan hadisin na Amr ibn Hazm shine hujja saboda wadansu sun shi yasa kage ce ahsanu ma sami'tu akwai sabani wajen tafsirin wannan ayar to shi a wajen sa baya kafa hujja da wannan ayar wajen nuna cewa sai da alwala za ta ba alqur'ani domin la yamassu ila almutahharun ma'ana la yamassu ila almutai illa almalaika kiramin barara kira'a asfara kiramin barara an fahimta shi yace a wajen sa wannan ayar ta waqi'a kamar wannan ayar ta abasaji na'am mu ci gaba a to mu tsaya ana tunda na ga mun yi awa daya na'am na'am to sai mu amsa tambayoyi ko in akwai ko babu shi kenan fa biha wa ni'mat na'am alaikum assalam a wani ya riga anan na'am ya ba wanda ba shi da alwala ai ba shi da tsarki ba shi da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki ba ka da tsarki ka da hadathul asghar ashe sai nace at-tahir shine tahara daga hadathul akbar da hadathul asghar ka tahara daga hadathul akbar ba ka da janaba amma ba ka da tahara daga hadathul asghar tahara daga hadathul asghar shine kai alwala yanzu wanda yake ya je ya kama ruwa zai tashi ya sallah saboda ne ba shi da tsarki ba shi da tsarki akwai ma abin nan din ne ya dan don wannan matsala tana ɗaya daga cikin matsalar da muka yi ta abin nan mujadala da waɗansu 'yan uwa na ilimi akai saboda haka akwai abin nan dai kawai dai lokacin da ya ƙure ne ban samu na duba ban dan duba abubuwan ba amma akwai nusus waɗanda suke nuna wannan don saboda matsalar shi ne shi tsahir din nan za mu dauke shi akan hakikar shar'iyya ne ko akan hakikar lugawiyya at-tahara a hakikar shar'iyya ce taharatu min al-hadath al-asghar wal-hadath al-akbar shine tahara ta'rifin tahara kenan saboda haka wanda yake da tahara daga al-hadath al-akbar za a ce masa abin nan kamar wanda yake bashi da janaba yana tahara daga hadath al-akbar yayi saura kuma tahara daga hadathul akbar wanda sai yayi alwala in ba alwala ba sai mama so kai kana ganin kanta idan mutum yayi alwala ya kama ruwa a idan mutum ya alwalar ta kare ya ji ya kama ruwa saboda ka tsahir ne a ai sai ka ga yace al'amru bil wudu liman massa alquran sai da alwala kaga wa fahimtar shi yasa ku rinka duban abin da yanda ku duba yanda malik ya fahimta abin shi yasa ya sanya a cikin littafin sa الامر بالوضوء لمن مس القران امرني ان الولا ga wanda zai taba alquran na'am salatu to a shefa kai ban ji ba da laifi mana ka saba kwarai akwai laifi ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma al'umma ya rubuta la ya masal qur'ana illa tahir annahi yaqtadi al-tahrim hani tahrim ne haram ne na'am idan ya zamanto yana da ya za ka ba su ƙur'ani sun yi karatun larabci ne sun za su fahimta? Translation ai ba ƙur'ani ba mushaf ba ne mushaf abinda ake nufi da mushaf shi ne ƙur'ani cikakke da aka rubuta shi da larabci ba da tafsiri ba ta fassara ba in aka rubuta shi da fassara ya zamanto littafin tarjama in aka rubuta shi da tafsiri ya zamanto tafsiri bai zamanto mushaf ba saboda haka za ka iya ɗaukan Al-Qur'ani ne fassara da turanci ka ba mu kirista ko da akwai larabci din a ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga Hiraql wanda ya kawo aya Al-Qur'ani ta a ciki yace min Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraql adimin Rum aslim taslam aslim yutika Allahu ajraka marratayn wa illa fa alayka ithmul irisiyin وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت والله فقولوا اشهدوا باننا مسلمون وانا ايه تاع القران كاجا اما سي باير اكيمه وان يجي با مسلمي با سبب با قران با مصحف بني تا اكوي سوره مغنغنونا صلوات الله وسلامه عليه دان كا يا حلت ابا مكافري اما القران ba wanda zai dauke shi sai wanda yake da tsarki na'am na'am alaikum salam kalmar wanne malik wanda yace wa inna ma kuriha dhalik to ai ka san malik baya fadan abu yace haramun ko halal in ba abin da ya zo kwalo a cikin alqur'ani ba amma alkaraha din tahrimiyya ce karaha ce ta haramci na'am juz'i ya halatta shi ba mushaf bane juz'i ya halatta ku tsaya ku ga a cikin tahdhibul mudawwana dan su ne suke fassara maganar malik su suke fassara maganar malik suke fassara wannan ban gani ya kawo ba, amma dai zahirin maganar Malik baya faɗan cewa abu haramun ne in ba a cikin Alƙur'ani yake ba, kuma zahirin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam haramci ne. La yajuz mutum ya taba Alƙur'ani in ba shi da alwala. A gani wala yahmilul mushaf nasrani wala ghayru mutawaddi illa an yakuna fi khurjin aw gararatin aw tabutin ma'a ghayrihi wa amma ala wisadatin aw bi ilaqatin fala. Aka hana an aka hana an hana badancan kara badancan cewa karhanci ne. Na'am. Na'am. Ana. Ana nufin mushaf da yake cikin takarda, amma Qur'ani da yake a cikin waya ai ba mushaf bane. Signal ce ta Al-Qur'ani, signal ce. Wanda in ka kashe shi kenan ya tafi. Baya ɗaukan hukunci, shi ne fitowar da malamai suke, baya ɗaukan hukuncin mushaf. In haka ne sai a ce kenan ba ka ɗauki waya ba sai kana da alwala. Ko kuma in ka kunna Al-Qur'ani a ciki ta zama to kana riƙe da mushaf. A'a. Na'am, alaikum salam. Akwai saɓanin malamai, amma wannan shi ne mazhaban Malik, kuma shi ne ya fi ƙarfi wajen hujja. Akwai saɓanin malamai, abin nan a 'yan zahiriya sun ce ba sai da alwala ba, kuma shi ne mazhaban shaukani abin da ya rinjayar kenan a cikin Nailul Awqar. Da yawa daga cikin waɗansu ɗaliban ilimi, abokanmu ɗaliban ilimi sun tafi akan wannan. Ba na mantawa akwai wanda muka abin nan mun yi wannan munakashan tare da Malam Jafar, Allah ya ji kansa. Ni zan ke ce muku akwai hujjoji da dama, dan dai lokacin da dadewa ne ba zan iya tunawa ba. Na'am. A hadisi da'ifi akwai hanyoyi da yawa da ake gane cewa hadisi da'ifi ne. Na farko ya zamanto dai daga cikin waɗanda suka ruwaito akwai wanda yake ana shakka a cikin wato adalcinsa, ko kuma ba a san shi ba, ma ba a san waye shi ba, wanda ko baka san mutum ba ka yadda da riwayarsa, inda sharaɗin yadda da riwayar ya zamanto adali, ko kuma an san shi an san kuma adalcinsa amma kuma ba shi da ƙarfin hadda. In ya tashi hikayar abin da aka yi a gabansa ko abin da ya ji, sai ya ƙara ko ya rage ko ya musanya ma'ana, ko kuma ya zamanto kan cewa an ruwaito hadisin da isnadi ba ingantacce ba, an sami giɓi, wani ya ce ya ji, wani ya ruwaito daga wajen wanda bai gani ba ko bai ji daga wajensa ba, wanda yana faruwa. Wannan sababin raunar hadisi ne. Sababu abubuwan da suke sa ake samun hadisi da'ifi suna da yawa, ilimi ne guda a cikin fannin mustalahul hadith, za ka san wannan. Sannan kuma me yasa ake samun hadisi da'ifi? Abinda yasa ake samun hadisi da'ifi saboda riwaya haka ta gada, ba kamar Qur'ani bane da ba a karɓan Al-Qur'ani sai da tawatur. Ba za a ce aya a cikin Al-Qur'ani take ba, da cewa wani mutum ɗaya zo ya ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya, a'a, sai an samu jama'a wanda yake ba zai yiwu a cikin al'ada su haɗa kai kansu ƙarya ba, a ji wane ya faɗa. To amma in dai za a samu riwayat Al-Qur'ani kenan, don haka ba zai yiwu a samu Al-Qur'ani a samu da'ifi ba, saboda ba a tabbatar da Al-Qur'ani ne sai da tawatur. Amma hadisi ko ana iya tabbatar da shi da tawatur, ana iya tabbatar da shi da riwayar mutum ɗaya, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum ɗaya zuwa, kamar ya tura Mu'adh zuwa Yaman ya kira su zuwa ga musulunci, shi kadai kuma suka yadda, kuma yaje ce musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma suka yadda, akan haka suka shiga musulunci. To in ko za a iya karɓan hadisi daga wajen mutum ɗaya, zai iya yiwuwa wannan mutumin ya kuskure ko ba zai yi ya kuskure ba, zai iya yiwuwa ko ba zai yiwu ba, to tunda ku zai iya yuwa ya kuskure zai iya yuwa ya zaman to an samu kuskure a cikin riwayar sa a cikin abin da yake faɗa to kuskure a cikin riwaya shine raunin hadisi ma'ana cewa hadisi mai rauni ne wato ana tsoron cewa akwai kuskure a cikin hadisin ba a tabbatar 100% ko ana da zato mafi rinjaye cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ana shakka ko kuma wato rashin inganci rashin tabbacin cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi rinjaya to sannan hukuncin sa shine ya danganta da irin nau'in hadisi da'ifi akwai wanda yake hadisi ne da'ifi raunin nasa mai tsananin rauni kamar a samu wani wanda yake kullun ya riwaya kuskure yake yi ya kaɗaita da riwayar hadisi to wannan hadisin sa mai tsananin rauni ne wannan hadisi mai tsananin rauni bai halatta a aiki da shi ba ba za a inganta wani hadisi da shi ba ba kuma za a ƙarfafa shi da wata riwaya ba sai dai kawai a bar shi bai halatta ma a danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce an ruwaito wai an ce ba za ka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba akwai wanda yake raunin sa ba mai tsanani bane to wannan wanda yake raunin sa ba mai tsanani bane shine malamai suka yi sabani waɗansu suna ganin ba za a yi aiki da shi ba shi ma tunda bai halatta a yi aiki da wani hadisi ba in ba wanda ya inganta ba shine ra'ayin maliki shine ra'ayin bukhari da muslim da irin su ibn al-arabi daga cikin malaman malikiya waɗansu kuma suka ce a in dai hadisi ne mai rauni na rauninsa bai tsananta ba kuma ya zo ne wajen kwaɗaitarwa da bayanin abubuwa na falala to za a iya aiki da shi in ba abu ne wanda yake ake tabbatar da halal da haram da shi ba in dai kawai a tabbatar da falala ne ko kwaɗaitarwa ko tsoratarwa za a iya riwayar sa a yi amfani da shi to wannan shine dai takaitacce amma in kana son bayanin wannan ai is mustalah za ka je ka karanta ilimin mustalah na'am
duniya tara
oh we planet tara matsayin sa a cikin addini matsayin wai solar system a cikin addini abin nan a yanzu ne matsayin dara da goron dutse a cikin addini akwai dara akwai goron dutse kuma sai a ce sai an faɗi mai hukuncin dara da goron dutse a cikin addini wannan ma an zo an gano akwai wata akwai rana akwai neptune akwai wannan turaren da wannan tararen sai a ce mai matsayin sa a cikin addini wato kai wata irin yaso ce ne an yarda da shi a addini ko kana so ka ce an yarda da shi ko ba a yarda da shi ba an yarda da akwai wato waɗannan a kawakib waɗannan taurarin guda waɗannan guda tara din kenan ko akwai su mana malamai sun tabbatar da su ko malamin musulunci ma sun yarda da su ai na dama na tintini suna maganar su zuhal su mushtari da utsaridu da aqrabu da wane ne duk ba aqrabu ba kai na'am akan tambayar yau ci kafin yau to ba su ci gadin juna ba la ɗan zai ci gadin uban wala uban zai ci gadin ɗan babu gado tsakaninsu sai dai idan bayarwa suka yi sai dai idan a kyauta ne in yi a cikin wasiya ne kafin su mutu suka bayar suka ce wane wannan kaza na nasa ne zai iya karɓan wannan kyautar amma ba da bin mai ci gado ba na'am na'am wannan ba musulmi bane duk wanda bai dada idan akwai dole musulmi in akwai karfi ba in akwai dole karfi muna shari'a ya zaka ce abin nan ga mata masu good evening suna yawo kace muna shari'a wa'azi za a yi musu waɗannan wa'azi za a yi musu wato ba za a yi a cikin hali irin wannan ko ma da daular musulunci da ake shari'a ba haka za a ji a farma mutane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce tura mutane za su jihadi sai ya ce a kira su tukuna sai an kafa musu hujja saboda haka tura musu masu aziza a kai shi ne ce wa'azi za a yi ai ba za a gaji ba yanzu maguzawa ya muke da su ya ake da su ba zuwa ake ce ana yanzu aka yi wa'azin maguzawa aka je sau daya sai a ce an gama shikenan ba za a sake komawa ba amma ga sunan yan wa'azu da masu fita yan Beirut Road haka za su ta zuwa gari su ta zuwa a ce yau in sun je an samu gidan wane ya musulunta an samu gidan wane ya musu gobe su sake komawa wani makon su sake komawa haka za a yi ce musu ai wa'azi ba za ka ce to an riga an gama an kafa muku hujja shikenan tunda ku karba ba shikenan yanzu bara'a lakum dinukum waliyadin ba mu ba ku sai yaki ba haka dole sai an yi tayi ayi tayi Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi a Makka sai ta yi musu wa'azi to ballantana mu na'am wanda ya bayar wace wanda ya bari mutane ba shi lalai idan ya bar gado Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi wane ne dukiyarsa tafi soyuwa gare shi bisa dukiyar magajinsa yace a kowanne ya fi so a ce dukiyarsa tafi bisa dukiyar magajinsa yace to dukiyarka ita ce wadda ka bayar kana cikin rai dukiyar magajinka ko shi ita ce wadda ka mutu ka bari saboda haka abinda ka bayar shi ne sai dai in za ka bayar din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta da'a warasataka wa hum aghniya afdalu min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magajanka alhali suna da wadata ya fi bisa ka bar su talakawa mabukata suna ta neman suna miƙa hannu a basu shi yasa ai kaga aka kayyade in dai har mutum zai yi sadaka da dukiyarsa kada ya tsawuce thuluth yace as-thuluth yace wa thuluthu kathir na'am a kada ka ce babu qur'ani cikakke ba haka yake mishi ba yana nuna alqur'ani bi tibari ma sai yakun a ya san za a samu alqur'ani kuma ya san alqur'ani din cikakke ne ya cika bai kuma cika ba sai da ya bar duniya sai a ƙarshen rayuwarsa saboda haka wannan alqur'anin cikakke din shi ake nufi ba ajza'u ba to na'am lokaci fa zai kure na'am dangane da wala ba na ji yabi kowace hanya in yabi kowace hanya shi za a yi mai hisabi a yi kyawa ta san bai halatta ba na shi dai bai halatta mutum don an ce ka bar magadanka cikin wadata ba kuma ka je ka neman musu wadata ta hanyar haram na'am wai tambayar sa wai sun ci halal ni dai ba zan ce ka je ka nemi haram mutum ya nemi haram bai ba mu dukiyar sa ba na'am yanzu abin nan waki zuwa yake daukar ran waki zuwa yake daukar ran mutane to amma kuma Allah ya ce shi ne yake ya ce Allahu ya tawaffal anfusa shine Allah ne da kansa yake zuwa yake daukan rai ba da umarninsa malaika mutu yake yi ba to yanzu idan ziyarce ma sayyidina Ali ya rubuta da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce annabi ne ya rubuta ba sallallahu alaihi wasallam ka gani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راغدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.